نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوان المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مولى ساكة سادوا بركة مولى هنن يمشي نرى لنا الجمعة 26 جوات شوال هجرة ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم الدبو إيلة إليه دا 20 ترى ينن ديزو دي دي دا 20 هكو جوات الجمعة ميلادية تدبو بيدة تقر a wannan majalisi namu na mako-mako bayan mun tafi ko mun samu ɗan tsaiko a karatunmu na wannan majalisi ba a da'awarmu ba. Da'awa kusan abubuwa ruɓanya suke idan Ramadan ya zo, don haka wanda za ka ji ya ce yaushe za a koma karatu kamar an dakatar da karatun ne, a'a, ai ba a dakatar da karatu ba. Kusan karatu suka ƙaruwa ma suka yi idan Ramadan ya zo, ba wai tsayawa suka yi ba. Saboda haka bayan Ramadan ne ake ɗan samu a sanana. Haka ba wai an dakata ba ne a tsawon watan Ramadan ba a yin komai. Abinda ake yin shi mako-mako ya dawo kullum, a kullum ɗin ma kuma wani lokuta sau biyu safe da yamma. Saboda haka bayan ɗan tsaiko da aka samu na ɗan kwanaki, yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da ƙaddararsa da ikonsa mu sake saduwa domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma, a inda muka kwana a cikin tafsirin suratul Hashr. Mun kuma kwana ne akan aya ta 20, za mu tashi ta 21. Law anzalna hadhal qur'ana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Law anzalna hadhal qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
To idan ba a manta ba, wannan sura suratul Hashr, kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka gabatar da ita wannan sura din, tana magana akan irin ni'imomi manya-manya da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi da wannan al'umma gaba ɗaya. Ni'imomin da wasu ba ma ta tsammanin za ta same su, Allah maɗaukakin sarki ya ba wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama galaba akan Yahudawan Banu Nadir wanda suka yi kaka gida a Madina a wancan lokaci. Suka tara makamai suka yi ƙarfi, ya zama da dukiya da dama tana hannunsu. Musulmi ba sa tsammanin akwai ranar da za su samu nasara akan waɗannan Yahudawa. Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara akan wannan, ya ci kuma gaba da ba su nasarori a gurare daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ya faɗawa musulmi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma wannan ni'ima da ya musu, don su san cewa Ubangiji gagaraba dau ne mai iko ne a bisa dukkan komai, sannan kuma su tashi tsayin daka wajen godewa ni'imomin Allah, domin abinda zai sa ni'imar da Ubangiji ya yi maka tawanzu ta ci gaba da ɗorewa shine ka ci gaba da gode masa. Ghayyidu ni'amallahi subhanahu wa ta'ala bishukr, kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa, ku sanya wa ni'imomin Allah da ya yi muku, ku sa muku takunkumi ko da baibayi ta hanyar godewa Allah. Idan ba haka ba za su gudu su bar ku, waye gari ba ku cikin wannan ni'ima din. Ubangiji yake nuna mana cewa ya yi mana ni'ima ba ƙanƙanuwa ba, amma duk da haka cikin 'yan Adam za ka samu waɗanda suke taurarewa da bijirewa da kuma ainihin tutsu ga dokar Allah maɗaukakin sarki. Duk da cewa gashi Ubangiji ya musu ni'ima, ya kamata ainihin su ga girman Ubangiji wanda ya musu wannan ni'imar, su gode masa, su yi masa biyayya cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi. To amma duk da haka sai ka samu wasu na kangarewa. Allah yake cewa law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, da a ce mun saukar da wannan alqur'ani ne akan wani dutse da ka ganshi khashi'an, yana mai kaskantar da kansa ga Allah, متفجئا يلا ميدد سوى ميدد ريوى من خشية الله تبور سورة الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وأنم مثالين وأنمك سيا سجبتاني وك كاو سجبتاني لعلهم يتفكرون هو لعل ساسيا سيتناني. وبنجد يلا نونا من جرمان ونا القرآن يلا نونا من ألو القدر القرآن جرمان درجة القرآن لمرتبة هما أبنه wanda idan da a ce Ubangiji ya saukar da shi ne akan ainihin duwar watsu, akan manya-manyan duwar watsu da idanunmu suke gani, da waɗannan duwar watsu sun rutunawa Ubangiji da sun tsatsage saboda tsoron Allah. Amma gashi Ubangiji ya saukar da wannan alqur'ani ga dan adam, ana karanta ma wannan dan adam din alqur'anin safe da yamma, amma wannan bai sa zuciyarsa ta raulawa ta kada ba, saboda abinda alqur'anin nan ya kunsa na ainihin kyakkyawan alkawari da Ubangiji ya yi wa mu'minai a lahira, da kuma mummunan alkawari na narko da Ubangiji ya bayyana a cikin alqur'ani zai riski waɗanda suka kafirce wa Allah. Da a ce wannan alqur'ani duwar wasu aka saukarwa da shi, da an ga abin mamaki, da dutse ya riƙa tsagewa saboda tsoron Allah, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa law anna qur'anan صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. دا أتي وانا القرآن أينهن أن تفير دا دوا تودا شي كوكما دا أتي وانا القرآن أن تفير دا دوا تودا شي أينهن أن ددا كسا دا شي أو كما إذن ترد متتودا شي لكان هذا القرآن. دا وانا القرآن دا أتي أكوي وانا أبن كرن تاوى da idan an karanta shi duwar wasu za su tafi, za su ɗaiɗaita, su ƙare, su watsi, su tarwatsi. Da a ce akwai wani abin karantawa wanda idan an karanta shi ƙasa za ta dinga darewa. Da a ce akwai wani abin karantawa wanda za a jiyar da matacce da shi, to da wannan alqur'ani shi ne. Saboda haka alqur'ani wani al'amari ne, wani abu ne wanda yake mai girma, wanda Ubangiji ya nuna girmansa cikin wannan aya. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa duwar wasu suna tasbihi ga Ubangiji, kamar yadda dukkan wata halittar Ubangiji take tasbihi gare shi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih, babu wani abu face yana tasbihi ga Ubangijinsa, walakin la tafqahuna tasbihahum, abinda kawai ba ku fahimta shine ba ku fahimtar cewa suna wannan tasbihi din. Duwatsu da kake ganin su kamar wani abu ne sandarari, babu ruhi tare da shi, babu rai tare da shi, a'a, duk da cewa a haka surarsa take, a haka kamallinsa take, mai sujjada ne ga Allah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Muslim wanda Jabir ibn Samura ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al'an, yace na san wani dutse a Makkah wanda idan na gitta ta gabansa yana mun sallama kafin ma a aiko ni, yace a yanzu haka din nan na san shi, dutse ne amma yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sallama duk sanda Annabi ya gitta ta gabansa. Wannan hadisi ne tabbatacce a cikin Sahih Muslim. Haka nan ya tabbata a cikin hadisi wanda yake kusan mutawatiri ne, da wuya ka samu ne tafan sunna da babu shi, lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama aka yi masa minbarin da zai riƙa hawa yana hudubar juma'a. Kun san gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙi minbari a masallacinsa, ya kasance yana tsayuwa ne jikin wani kututturen dabino, yana yin huduba a daura ko a jikin wannan kututturen dabino. Daga baya wata mata tana da wani bawanta wanda yake ya iya sassaka, saboda haka sai ta ce za ta sassaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam minbari wanda zai riƙa hawa yana yin hudubarsa a kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta sassaka masa, aka sassaka masa minbarinsa mai hawa uku. Lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo juma'a zai hau minbarinsa, ya wuce ta gaban wannan kututturen da ya saba tsayawa a jikinsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kututturen nan yana numfatawa, yana ainihin shasheka kamar yaron da ake lallashinsa bayan ya zama yana kuka, ana lallashinsa yana shasheka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan dutse yana yi, wannan kututturen dabinan yana yi, har ma Al-Hasan al-Basri a cikin wata riwaya bayan ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزع هو يتماك كلك بيجان النبي صلى الله عليه وسلم في يد ونن كتشريك domin ko ne Allah madaukakin sarki yawa guzurin hankali kuma ku Allah madaukakin sarki ya aiko wannan annabi din don haka ku ne kuka fi samun rahama da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya aiko wannan annabin da shi da su ku kuka fi kowa samun wannan don haka ko ya fi kamata a ce kun fi begen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fiye da ainihin wannan kututturen dabino Allah madaukakin sarki yana cewa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah fa Allahu bighafilin amma ta'malun daga cikin duwar wutsu akwai dutsen da yake yana bulbular da ruwa daga ciki akwai wanda yake tsatsagewa ruwa yana fitowa akwai wanda yake gangarowa ya fado daga sama saboda tsoron Allah ko haka waɗannan jamadat da muke gani da sararin abubuwa duwar watsu itatuwa da ƙoramai da duk abin da idan mai yake iya gani su ma bayi ne masu bauta wa Allah wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewa kai ɗan adam ko ka bi Allah ko ka bi Ubangiji ba za ka cutar da Ubangiji komai ba da a ce bautar da muke wa Allah tana amfanar da Ubangiji to ko da mun bar wannan bautar akwai waɗanda za su bauta wa Allah ɗin waɗanda sun fi mu yawa sun fi mu ƙarfi sun fi mu girman jiki dukkaninsu suna tasbihi suna bauta wa Ubangiji suna tsoron Ubangiji to kaga ashe idan har waɗannan duwar watsu da aka san su da girma da sandarewa da tauri sun kasance da a ce su aka saukar wa Al-Qur'ani aka karanta musu Al-Qur'ani sun rika tsatsagewa to yaya aka yi kai ɗan adam ana karanta maka alqur'ani zuciyarka ba ta raurawa sayyidina umar Allah ya kara masa yarda wata rana ya wuce ta gaban wani yana karanta suratul tur sai kawai sayyidina umar aka ga ya sauko daga kan jakinsa yana kan jakinsa sai aka ga ya sauko daga kan jakinsa lokacin da ya karanta fadar Allah inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi azabar ubangijinka mai wakana ce mai aukuwa ce kuma babu abin da zai ije ta sai kawai aka ga sayyidina Umar ya sauko daga kan jakinsa ya jingina kansa a jikin wani garu daga nan aka kwashe shi langanan da ke gida wata guda aka yi ana zuwa dubo shi ba da lafiya aka rasa mece rashin lafiyar sa ashe wannan ayar da ya ji ana karantawa shi haka wasu daga cikin bayan Allah duk lokacin da suka ji ana karanta alqur'ani zukatansu suka raurawa tsoro ya rufe su ta ko'ina ba dan komai saboda halarto da girman Ubangiji a zuciyarsu ana to Amr ibn Dinar Abdullah ibn Dinar wa Malik ibn Dinar afwan Malik ibn Dinar ɗaya daga cikin al-ubbad as-salihin wata rana shi ma ya wuce ana karanta suratul tur daga nan ya faɗi su ma saboda irin abubuwan da yayi Ubangiji yana faɗa a cikin wannan sura na narkonsa da azabarsa to haka bayan Allah suka kasance kamar yadda muka taɓa faɗa a wannan majalisin namu Isar Fudayl ibn Iyad dalilin da yasa ya bar fashi da gawurtaccen dan fashi ne da ya addabi jama'a babban dalilin da yasa ya bar fashi shine ya ji ana karanta alqur'ani yana jin ana karanta alqur'ani zuciyarsa ta raurawa hankalinsa ya tashi shine ya tuba ya zama kuma shahararre kuma gawurtaccen mai ibada wanda tarihi kundin tarihi ya tsare mana tarihinsa har zuwa yanzu muna karantawa idan ya kasance wannan shi ne tasirin da alqur'ani yake a cikin zukata a duk lokacin da zuciya mai tsoron Allah ta ji ana karanta alqur'ani za ta raurawa za ta kadu za ta tsorata me yasa wasu zukata a yanzu ba ma ta tashi san kiranci sai lokacin da suka ji ana karanta alqur'ani a lokacin ne ma suke izgili Ubangiji ya gaya mana dalilin haka dalilin faruwar haka shine kekashewar zuciya din thumma qasat qulubukum min ba'di zalika Ubangiji yake sannan daga bayan haka zukatanku suka kekashe manta Allah madaukakin sarki da manta karantarwar da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wacce take cikin alqur'ani da hadisi wannan ma yana sa zuciya ta kekashe da zamana ana karanta alqur'ani mutum ko gezau kamar ba da shi ake ba wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada 'anha ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وبنجي يكي تشوا وانيني بفي ذالنشي كمر واند ذا أتنا تدشي آيولون وبنجي سي يكوردكي يمنتا لأبن دهنا ينسى سكا قباتر نليف فكا واتو يجي كمر ما بعد شيء اكبا كمر يندى yake faruwa a yanzu tsakanin ƴan siyasa misali lokacin da ake faɗan laifukan ƴan siyasa duk wani ɗan siyasa in ka je kana faɗan laifukan masu mulki kowane matsayi yake rike da shi sai kaga kuna hira da shi kamar shi babu shi a ciki kana faɗan irin yadda ake cin dukiyar al'umma ake rubuta ciki da dukiyar al'umma ake fataka da dukiyar al'umma wasu ɓata gari suke kwasar dukiyar al'umma suna yin abinda suka ga dama da ita ana saɓa wa Allah da dukiyar da aka ce a gyara a kyautata rayuwar al'umma da ita in ka je kana wannan hira da shi sai dinga taya ka yana ma baka wasu misalai wato kamar ma shi ba shi a ciki kaga babu ranar da zai gyara kenan domin baya jin cewa a cikin abin da kake faɗa shi yana da nasibi shi yana da wani kaso a ciki a wasu ne suke yi amma ban da shi to haka ana karanta masa ayoyin Allah yana kawar da kai yana mantawa da abin da shi hannayensa suka yi Allah ya faɗi dalili da yasa haka inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu mun sanya rufe-rufe a cikin akan zukatansu saboda haka ba za su gane alqur'ani ba za su ma fahimce shi ba akan kunnuwansu kuma mun sanya ainihin narkakkiyar dalma wato kamar an sanya narkakkiyar dalma ne an toshe kunnuwansu don haka ba sa fahimtar komai dan da suna fahimtar komai da suna fahimtar alqur'ani ba za su ci gaba da abin da suke yi ba afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalha me zai hana ba za su yi tuntuntuni da la'akari da ma'anonin alqur'ani ba ko kuma ala qulubin aqfalha zuk abinda makullai ne akan zukatansu don haka mu'minai su ne wanda zukatansu suke buɗe suke fahimtar alqur'ani lokacin da ake karanta shi zukatansu suke raurawa yayin da ake karanta alqur'ani Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من هاد وبنجدي شيني وانده يسوكر ده ما في تنزل شيني القرآن كتابا وللتافل متشابها مثانيا متشابها وانده يكي كما ده جولة عند أذكر أنت القرآن دو وتا آية القرآن إذا أذكر أنت ذاك سلتو القرآن سنة كما ده جولة جولة ساشن سيلا فسر شاشي ساشن سيلا قارم بياني قبل ساشي mataniya wanda ake kuma maimaita karatunsa kullun kuma ka maimaita karatunsa ba za ka ji cewa ka kosa ba ko ka gaji sabanin kowace irin magana yayin da ake yi maka ita yayin da aka yi maka karo na farko aka sake maimaita maka to duk iya adadin maimaitawa iya kuma abinda zai dinga karuwa a zuciyarka na kosawa da gajiya da sauraron wannan magana amma banda alqur'ani tun da aka saukar da shi ake karanta shi amma har yau mutane ba su kosa da sauraron sa ba shine bataniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum zuqa abinna fatun wadanda suke tsoron ubangiji suna raurawa yayin da suka ji ana karanta alqur'ani thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan kuma zukatansu da fatunsu su rausata tare da ambatan Allah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shari'a ce ta ubangiji da yake shiryar da wanda ya so da ita wa man yudlilillahu wanda ubangiji ya batar da shi fama lahu min had ba ya da wanda zai shiryar da shi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan to haka ubangiji ya sifanta mu'minai don haka dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa to zai ji lokacin da ake karanta alqur'ani zuciyarsa tana raurawa zai ji abinda ake karanta alqur'ani ake karantawa a cikin alqur'ani din nan magana ce mai nauyi da bai kamata yayi wasa da ita ba wanda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila magana da take cikin alqur'ani magana ce mai nauyi da bai kamata a ce mutane sun yi wasa da ita shine abinda yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana girman alqur'ani a cikin wannan aya yake kuma nuna mana cewa da ya saukar da shi ga duwatsu to da an ga cewa duwatsun nan sun rika tsatsagewa suna tsatsantar da kai ga Allah saboda tsoron Allah Allah ya ci gaba da cewa huwa Allah
Allahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
To wane ne shi wanda maganarsa take sanya duwar wasu su tsatsage saboda tsoron Allah? Shi ne Ubangiji yake gaya maka kansa, yake gaya maka zatinsa tare da sifofinsa manya-manya, don kasancewa shi ne wannan Allah wanda shi ne gagaraba dau, wanda ya fi ƙarfin kowa, wanda yake dolanta kowa. Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa, huwa shi ne Allahu Allah. هو مبتدا لي الله خبر الذي لا اله الا هو وند باب ابن بوتا ودا غسيا سيشي عالم الغيب والشهاده مثلن ابين ده يكي بويه ده مثلن ابين ده يكي سرري هو الرحمن الرحيم شيني الله مي رحمه شيني الله مي جنكاي هو الله الذي لا اله الا هو شيني الله wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi al-maliku mamallaki al-quddusu mai tsarki as-salamu marar aibi marar nakasa al-mu'minu mai amintarwa al-muhaiminu mai kula da komai al-azizu mabuwayi al-jabbaru mai dolantawa al-mutakabbiru mai nuna isa subhanallahi amma yashirkun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke shirka da shi huwa Allahu shine dai Allah al-khaliqu mahaliki al-bari'u mai kirkirar halitta al-musawwiru mai suranta halitta lahu al-asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasa suna tasbihi ga Allah وهو العزيز الحكيم شيني مبوائي كما وليك من حكمة وبنجد يفت وقت أن سفو فيه ناشي يفت وقت أن سونا يناشي وقت أن سكي نونا مكا جرمانسا كماركا شي وانيني وانا أنا واندا دا أشي مغنر سدوتي أكا سوكر ودا سياد أي شي توكاكا باتا باكينكا سقاطا لوكا شنكا غاشي هو الله شيني الله الله شيني اسم الجلالة شيني واندا سألم على الذاتي shine suna na Ubangiji da yake kunsar dukkan sauran sunayen Ubangiji, don haka suna ne wanda dukkan sunayen Ubangiji suna ƙarƙashin sa. Saboda haka ne ma ake sifanta Ubangiji Allah da sauran sifofi, sai ka ce min asma'illahi al-aziz, min asma'illahi al-ghafur, amma ba za ka ce min asma'il ghafur Allah ba. An gane ko? Ba za ka ce min asma'il azizi Allahumma, sai dai ka sifanta Allah din da sauran sifofin gaba daya. Saboda haka shine suna wanda babu wani wanda ya taba wato a barabare ko ainihin yayi karambani ya kirawo kansa da wannan suna. Babu wanda zai yayi karambani ya kirawo kansa da shi Allahu ne. Duk kafircin kafirai da irin abin da suke kirkira na gumaka suna jinginawa Allah. Babu wani wanda ya taba kirkirar wani gunki yace wannan sunansa Allahu, babu. Ya iya bashi wani suna daban amma ba Allahu ba. Duk abinda Fir'auna yayi bai kirawo kansa da sunan Allahu ba. Yace cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ba ban san kula da wani abun bautawa ba ni ba. Da ya tashi bawa kansa suna, sai bawa kansa sunan Rabbu ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijinku mafi daukaka. Don kada masu bauta wa gumaka a gida su ja da su, yace a ku je ku bauta wa gumakan ku, amma ni ne babban. Wannan Allahu suna ne wanda yake alamun ne ala zati, wanda shi ne sauran sunaye gaba daya suke dunkuluwa su koma karkashinsa. Allazi la ilaha illa huwa, wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi, shi kadai ne ya cancanci a bauta masa, don haka ya zama shi ne Allah din. Duk wanda bai cancanci a bauta masa ba zai samu wannan sura ba, ba zai samu wannan sifa ba, saboda ya cancanta ne, shi yasa ya zama shi ne Allah. Allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada, wanda ya san abin da yake koyi ya kuma san abin da yake sarari. Idan har ya san abin da yake koye, sai lalle zai san abin da yake sarari. Sanin abin da yake koye shi ne yake da wahala sama da sanin abin da yake sarari. To shi ya san abin da yake koye, kaga kenan ashe shi ne zai san abin da yake sarari min babu aula. Shi yasa duk inda zaka ga wannan sifa ta zo, alimul ghaibi wash-shahada, ba za ka ga ta zo da sigar alimul shahadati wal ghaibi ba. Sai an gabatar da gaibin sannan a faɗi shahada ɗin, sai an gabatar da asirin fake sannan a faɗi asirin bayyane, domin a nuna maka sannan asirin fake shi ne ya fi wahala. To Ubangiji ya san shi, ashe kenan ba zai gagare shi ya san abin da yake bayyana ba. Kuma ma don kada a samu wasu tantirai su ce Ubangiji ya san abubuwa ne a dunkule-dunkulensu, ba a filla-filla ɗinsu ba. Ubangiji yakan maimaita waɗannan sifofi tare da juna, alimul ghaibi wash-shahada, domin ko da za a samu wannan aqida din kuma an same ta. Akwai falasifa waɗanda suka riƙa cewa Ubangiji ya san al-kulliyat, bai san al-juz'iyat ba, ya san abubuwa a ture, a bulbule, a dunkule guri guda, amma filla-filla ɗin su bai sani ba. Har ta kai suna cewa kamar bishiya ce da take tsaye ɗin nan, ya san da tsayuwar wannan bishiyar, amma bai san da kowane ganye daga cikinta ba. Wannan kuma sai dai daga baya ya sani, tare da cewa Allah yana cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ubangiji yana cewa makullan ghaibi gaba ɗaya a hannunsa suke, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, babu wanda ya san waɗannan makullan sai shi. ويعلم ما في البر والبحر, يا سن ابن ده yake kan tudu, ya san abin da yake cikin ruwa, abin da yake cikin teku. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها, babu wani ganye da zai faɗi, face yana sanar da ita, ba wai lokacin da ta faɗi ya sani ba. Illa وما تسقط من ورقه الا يعلمها, yana sanar da ita. ويعلم ما ولا رب ولا حبة في ظلمات الأرض, با وتقعيا كما ده تكي cikin duhun kasa, wala yabisin wala raqbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, ko wani abin da yake danye, ko wani abin da yake busasshe, face yana nan a cikin littafi mabayyani da Ubangiji ya rubuta, ya san da samuwarsa, ya san da motsinsa. Don haka babu abin da Ubangiji bai sani ba, a koye yake ko a sarari. Ubangiji ya faɗa mana wannan sifa din domin ta ƙara tusa tsoro a cikin zukatanmu, kasancewa babu abin da yake fakuwa gaban Ubangiji, babu motsin da zaka yi Ubangiji bai san da wannan motsin ba, babu wata miƙa ko numfasawa da zaka yi Ubangiji bai san da abin da kake ciki ba. Ya san ko menene dan adam yake ciki, mai kyau ne ko mara kyau ne. Kaga ashe kenan wannan sifa ce da zaka razanar da dan adam lokacin da yaji an sifanta Ubangiji da ita, alimul ghaibi wash-shahada. Saboda haka zai yi wa Allah biyayya yayin da yake koyi, kamar yadda yake masa biyayya yayin da yake fili, yayin da yake sarari. Ubangiji ya sifanta kansa da waɗannan sifofi guda biyu, huwar rahmanur rahim, sannan yake shi ne mai rahama, shi ne mai jin ƙai. Domin idan an razanar da ku kun tsorata, to kuma ku sani ta wani ɓangaren Ubangiji mai tausayi, kada wannan tsoron naku zai sa ku bazama ko ku dasa ainihin ya'asu, fidda ƙauna a cikin zuciyarku. A'a, duk yadda Ubangiji ya kai ga azaba, ya kai ga tsoratarwa, ba zai sa mumini ya fitar da ƙauna daga Ubangiji ba. Wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhallu, babu waɗanda suke fitar da ƙauna daga rahmar Ubangiji sai mutane waɗanda suke batattu, innahu la ya'asu min ruhillah illa alqawmul kafirun, babu wani wanda yake fitar da ambali daga sabon rahamar Ubangiji sai mutanen da suke kafirai, su suke yin wannan. Amma mumini har kullun yana tashi ne da fiffike guda biyu, fiffiken tsoro da fiffiken fata da kwaɗayi da sa ainihin rai game da abinda Ubangiji zai bayar. Don haka ta wani ɓangaren sai ya ji tsoro, ta wani ɓangaren kuma sai ya yi fatan rahamar Ubangijinsa. To Ubangiji shi ne Ar-Rahman, shi ne Ar-Rahim. Ar-Rahman suna ne na Ubangiji wanda da dama daga cikin kafiran Qurayshawa lokacin da Annabi yake karanta musu wannan sura suna cewa su ba su san wannan suna ba, suna cewa ba su san suna na Ar-Rahman ba. Wa idza qila lahum isjudu lir-Rahman qalu anazzalu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Duk lokacin da za a ce su yi sujjada ga Ubangiji mai rahama, sai za mu yi sujjada ga wanda kake umarta mu, wato ga Allah, wannan sai ya karasa musu gazama. Wanda sa Allah Ubangiji ya ce qul ud'ullaha aw ud'ur-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna, ku kirawo Allah mai da sunansa Allah, ko ku kirawo sa da sunansa Ar-Rahman, duk sunansa ne. Babu wani wanda ya zai musanta sunan Allah Ar-Rahman sai waɗannan kafirai, su suka musanta sunan Allah Ar-Rahman, suna cewa ba mu san Ar-Rahman ba illa Ar-Rahman al-Yamama, wato sai Musaylamatul Kazzab lokacin da ya yi da'awar annabci ya ce shi ma annabi ne, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabci domin ya taya annabi sallallahu alaihi wasallam aiki. Annabi an turo shi ga mutanen Qurayshawa, shi kuma an turo shi ga mutanen Yaman, ga Banu Hanifa. Saboda haka annabi yana Makka yana aikin su, shi ba yana can Yaman yana nashi aikin, wai shi ba yana musunta annabcin annabi ba ne, a'a shi ne yana gaya musu cewa shi ma annabi ne, kuma ya zo ne don ya taya annabi sallallahu alaihi wasallam aikinsa. Ya kirawo kansa Ar-Rahmanu, ya ba wa kansa wannan title din, ya ba wa kansa wannan muqamin. Kafirai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu Ar-Rahman sai ce la na'rifu illa Ar-Rahman al-Yamama, su wai wancan suka sani, su ba san wani Ar-Rahman ba. To Ubangiji shi ne Ar-Rahman, shi kuma wancan da ya kirawo kansa Ar-Rahman, Ubangiji ya yi masa mummunan sakamako tun a nan duniya, ya kasance duk sanda za a kirawo sunansa sai an ƙara da wata kalma da take nuna maƙaryaci ne shi, a ce Musaylamatul Kazzab, duk sanda za a kira sunansa sai an raba wannan kalma, wannan sifa ɗin jikin sunansa. Kaga wannan mummunan sakamako ne da Ubangiji ya yi masa tun a nan duniya kafin ya je ya iske sakamakon da zai iske a ranar gobe kiyama. Sannan Ar-Rahim Ubangiji shi ne mai rahama, shi ne mai tausayi, shi ne mai jinƙai. Wasu malamai suna cewa Ar-Rahmanu ana nufin wanda rahamarsa take ga kowa da kowa a nan duniya, Ar-Rahimu kuma wanda rahamarsa take ga mu'minai a lahira. Kafirai ba za su samu rabo da kaso daga cikin wannan suna na Ar-Rahimu ba, amma suna samu daga Ar-Rahman. Duk da cewa akwai wani hadisi da ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa rahmanud dunya wa rahim, huwa rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma, to amma akwai rauni a cikin islamin. Saka Ar-Rahman da Ar-Rahim sunaye ne waɗanda suke tattare da sifa ta rahma. Sai dai shi Ar-Rahman har kullun yana zama kamar alam ne akan zati, bayan Allahu sai Ar-Rahmanu shi yake biye masa baya a zamantowarsa suna ne wanda yake alami akan zatin Ubangiji. Yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki duk inda ya magana istiwa'insa yana haɗa istiwa'insa da sunansa Ar-Rahman, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, duk inda ya magana istiwa'i za ka ga ya haɗa sunansa da Ar-Rahman, domin istiwa'i yana nuna gamewar mulkin Allah ko ina da ina. Ubangiji ya yi istiwa'i akan al-arshinsa, al-arshinsa shi ne mafi girman halitta da Ubangiji ya yi. Babu halittar da ta kai al'arshi cikin halittun Ubangiji. Domin Abdullahi ɗan Abbas yana ce mana, wato sammai bakwai gaba ɗaya da ƙasai bakwai gaba ɗaya da za a ture su a murmure su guda wuri guda, a jefa su cikin kursiyi, to za su zama kamar awarwara ne ka jefa a cikin sahara. Sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar ka jefa awarwaro a cikin farfajiyar sahara. To shi kuma kursiyin gaba ɗaya in aka jefa cikin al'arshi kamar an jefa auroro ne a cikin sahara. Ka duba kursiyi da Ubangiji ya ce wa sai a kursiyi hussamawati wal ardh, to amma gaba ɗaya Abdullahi dan Abbas su cewa da za a dunkule shi a ture shi a jefa shi cikin al'arshi zai zama kamar an jefa aurori cikin sahara. Kaga ashe kenan al'arshi shine mafi girman halitta da Ubangiji yayi. Yayi istiwa'i a kansa istiwa'in da ya dace da shi wanda ba mu san kaifiyarsa ba, amma mun yi imani don shi ya faɗa. Wannan istiwa'i da duk lokacin da aka gaya maka shi kuma ka halarto da girman al'arshi, to zai sa maka tsoro da fargaba. Lalle wanda yake da wannan kasurgumin mulkin ya cancanta a tsoronsa, duk sanda ka saba masa kuma hankalinka zai tashi. Matuƙar kana halarto da wannan sifa din a zuciyarka, to shi yasa sai Ubangiji yake gwaba wannan sifa din da sunansa na Ar-Rahman, dan kasancewa wannan ɗaukaka da izza da girma tashi da girman nasa ba zai sa ya zalunce ka ba, kuma ba zai yi maka rahama ba idan ka tuba zai karɓi tubanka. Cewa rahmati wasi'at kulli shay, rahama ta tayalwaci dukkan komai. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Ubangiji ma ya wajabta wa kansa wannan rahama din. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisi sahihi wanda Bukhari ya ruwaito cewa Ubangiji ya halicci rahama ya kasa ta gida ɗari, ya jeho kashi ɗaya daga cikin ɗari nan farfajiyar duniya, da wannan kashi ɗaya ɗin ne uwa take tausaya wa ɗanta, uba yake tausaya wa ɗanta, dabba take tausaya wa ɗanta. Duk abin da muke yi wa juna na tausayi, da wannan kashi ɗaya ne muke yi wa juna wannan tausayi. Kashi 99 Ubangiji ya bar shi a wajensa sai ranar gobe kiyama ya tausaya wa bayansa musulmi da shi. Ashe kaga kenan tausayin da kake gani da rahamar Ubangiji a nan cikin kaso ɗaya ne daga cikin kaso 100 da Ubangiji ya halitta na rahama. Sauran kaso 99 sai an je lahira. Ashe kaga mumini idan yana jin wannan zai kuma sanya raja'i a cikin zuciyarsa, lallai Ubangijinsa mai rahama ne, mai tausayi ne, mai jin ƙai ne, mai gafara ne, zai yafe masa laifukansa matuƙar ya tuba. Don haka babu abinda za ka fada a ciki ka koma ga Allah ka tuba Ubangiji ba zai karɓi tubanka ba. Babu abinda ya kai shirka girma, abinda ya kai kafirci zalunci. To amma duk da haka duk wanda yake mushriki ya shekara 100 yana shirka, da zarar ya ce ya tuba ya koma ga Allah ya yi islati, Ubangiji sai ya yafe masa duk abinda ya cikin shekara 100 ɗin. To gare kuma wanda ya mutu ga ya koma ga Allah yana da tauhidi a zuciyarsa. Babu shakka wannan an fi saurin hararo rahmar Allah ta tare da shi sama da kowa. Shi yasa aqida mu ta Ahlus Sunnah ba ma ganin mai laifi bai sako mu ce wannan dan mutane. Aqida Ahlus Sunnah babu wannan. Duk yadda mutum ya kai ga sako matuƙar ba shirka yake ba kafirci ba, kuma a kansa ya mutu ba, ba ka yanke masa cewa dan mutane. Na'am, za ka tsoratar da shi azabar Allah, domin akwai yiwuwar ya shiga wuta din saboda yayi aiki irin mai wuta. Amma kuma akwai yiwuwar Ubangiji ya yafe masa, akwai yiwuwar Ubangiji ya gafarta masa, akwai yiwuwar Ubangiji ya shiga cikin ceto na annabawa ko ceto na salihai. Duk akwai yiwuwar haka. Don haka ba za ka yanke masa ainihin hukunci da shiga wuta kai tsaye ba. Ubangiji ya sifanta kansa da Ar-Rahmanur Rahim, domin ya fitar da wato ya dadashe wannan tsoro wanda zai mamaye zukata lokacin da suka ji an sifanta Allah da alimul ghaib wal shahada. Sai Ubangiji ya saki cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa, shine Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi. Al-Maliku shine mai mulki, wanda mulkin sa ba irin mulkin sarakuna ba, wanda mulki ne takaitacce na wani dan lokaci, sannan na wani dan yanki, sannan kuma mai takaitaccen martaba da daraja. Domin akwai abinda za ka mallaka, akwai abinda ba za ka iya mallaka sa ba. Duk yadda ka kai ga mulki, ko kai kake mulkin duniya gaba daya, akwai abinda zai fi ƙarfinka, ba za ka iya mulkin sa ba. Kai a cikin gidanka akwai abinda zai fi ƙarfinka, ba za ka iya mallaka shi ba. Domin ko ba komai ba za ka iya mallaka zukatan jama'a. Ka sarrafa zuciyar ɗan adam yadda kake so, ka tilasta shi ya bi ka, ka tilasta shi ya abinda kake so, ka tilasta shi ya ji tsoronka, amma ba za ka iya canza masa zuciya ba. Ya ji yana son ka matuƙar, kuma Ubangiji ya dasa masa kinka a zuciya. Ashe kaga mulkin kana ƙasashe ne, tunda ba za ka iya sarrafa zuciyar ɗan adam ba. Mulkin Ubangiji mulki ne wanda yake gaban mai a nan duniya, haka nan mulki ne wanda yake gaban mai har lahira. dan mulkin mai mulki ranar da aka ce ya mutu shikenan mulkin sa ya kare, sai dai kuma ayi maganar magada kuma a dora wani akan karagar mulki din, a dora mai jiran gado, amma shi kanshi ta kare kuma sai dai a tattare shi a tallabe shi a je a binne shi a kabari. Ubangiji shine malikul yawmid din, shine mai mulki ranar sakamako, ranar da kowa yake ainihin tsorace yake jiran ya ga me za a yi da shi. Ubangiji shi yake da mulki a wannan lokaci, saboda haka shi yake da cikakken mulki, yake tasarrufi a cikin abubuwa, babu wanda ya isa ya tsaya gaban sa. Al-Quddus shi ne kuma wanda yake tsarkakakke, wanda ya tsarkaka zahirin sa da batinin sa, wanda ya tsarkaka daga dukkan wani aibi, ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya, ya tsarkaka daga shariki, duk abin da za ka yi ka babu Allah da shi, to Ubangiji baya san wannan abu. Ana azna shuraka al-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu shirka, wanda duk yayi aiki ya hada Allah da wani, sai Ubangiji ya ce to na bar ma wancan din, ka je ya biya ka. Ubangiji shi ne mai tsarki. Assalamu shi ne wanda yake kubutacce daga dukkan wani aibi, babu nakasa tare da shi, babu nakasa tare da zatinsa, babu nakasa tare da sifarsa, babu nakasa cikin ayyukansa. Ubangiji shi yake da kamala ta zati, yake da kamala ta sifa, yake da kamala ta ainihin ayyuka. Duk a cikin ayyukan Ubangiji babu abin da za ka kalla ka tushe. Sannan kuma al-mu'minu shi ne wanda yake amintarwa, shi yake jefa aminci da kwanciyar hankali cikin zuciyar mumini. Mumini yana da yaqinin cewa Ubangiji ba zai zalunce shi ba, wa rabbuka bi zallami lil abid, inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a, ubangiji baya zaluntar mutane komai, inna allaha la yuzlimu mithqala zarra, ubangiji baya zalunci gurgurdan kwaya zarra baya yi, ubangiji baya yi, ba dan yana da gajiyawa ba, ba dan an fi karfin sa ba, ba dan ba zai iya tirsasa ka akan abin da ba shi yake so ba, a'a, saboda kamala ta adalci. Idan mun ce Ubangiji baya zalunci, muna nufin adali ne kammalallen adali, wanda shi muke nufi, domin wani yana iya daina zalunci saboda gajiyawa, saboda rago ne ba zai iya ma zaluncin ba, in ba an ce yayi zalunci kowa zai zalunta, tsoron kowa yake ji, kowa tsorata shi yake, kaga ba magana yayi zalunci. Kaga wannan idan aka ce baya zalunci ba yaban sa aka yi ba, ana nufin rago ne, kamar yadda wani gawaki ke cewa yana kushe wata kabila ta Larabawa, ke cewa qubaylatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlibuna an-nas habbata khardali, ce wata ir kabila ce ba sa iya karye yarjejeniya, sannan kuma ba sa iya zaluntar kowa daidai da kwayar komayya, nan ba yaban sa yake yi ba. Kun san a jahiliya babu abin da mutum yake tinkaho da shi illa shi yana iya taba kowa, amma ba wanda sai taba shi, yana iya kwata ba wanda sai kwata a hannunsa, yana iya kashewa ba wanda sai kashe shi, wannan shi ne abin da bajahili yake takama da shi. To saboda haka idan aka ce ga wata kabila ba za a iya yarjejeniya da ita ta karya ba, ba wai dan tana da sharaf ko daukaka ko wani mutunci ba, a'a, saboda raguwa ce, sannan ba za ta iya zaluntar kowa ba, anan kushe su yake yi. To ba irin wannan kore, ba irin wannan korewar muke wa Ubangiji ba, yadda muka ce Ubangiji ba azzalimi bane, ba muna nufin ba azzalimi bane saboda tasawa, saboda gajiyawa, a'a, saboda kamalar adalcin sa. Saboda haka Ubangiji shine al-mu'minu mai shigar da aminci a cikin zukatan mu'minai, mu'mini yana jin Ubangiji ba zai zalunce shi ba. Al-muhaiminu shine wanda yake mai tsinkaye ko mai kula da dukkan komai, Ubangiji yana ganin ayyukan bayinsa, wallahu ala kulli shay'in shahid, Ubangiji a halarce yake akan dukkan komai. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim, yayin da ka karɓi raina sai ka zama kai ne mai kulawa da su. Ubangiji shi ne mai kulawa da bayinsa, shi ne ya san duk abin da mutane suke aikatawa mai kyau ko mara kyau, shi ne al-muhaimin. Al-aziz shi ne gagarabadau, shi ne magwayi. Al-jabbaru shi ne kuma mai dolantawa, mai tilastawa, shi ne zai dolanta ka ka yi abin da ko ka ƙi ko ka so dole kai. Ubangiji shi ya halicce mu bisa wani zubi, bisa wani tsari, ya kuma sanya ɗan adam ya tafi akan wannan tsarin, bai isa ya canza tsarin ba. Ko ka ƙi ko ka so in bacci ya kan maka dole kai, ko ka ƙi ko ka so in yunwa ta kama ka dole ka nemi abinci, idan kishi ya kama ka dole ka nemi abin sha, idan ka gaji dole ka huta, idan ka yi rashin lafiya dole ka kwanta jinya, ko ka ki ko ka so, haka Ubangiji ya tsara haka za ka yi. Kaga ya zama aljabbaru wace da wannan sifa ba Allah babu mai wannan sifa, duk wanda ya kyagi wannan sifa ya sa wa kansa to yana ja da Ubangiji, amma Ubangiji shi ke da wannan, shi zai sa ka kai abin da ba ka so. Wasu malamai sun fassara aljabbaru da almuslih bi umuril khalqi, shi ne mai gyara al'amuran halitta, domin duk a cikin ayyukan Ubangiji babu baragurbi, babu aiki wanda yake abin kushewa, duk aikin Ubangiji ayyuka ne waɗanda sun dace, sun dace da mahallinsu, babu wani aiki da Ubangiji yake ba mahallinsa ba. Allah ce almutakabbiru shi ne kuma wanda yake nuna isa, mai nuna ƙasaita, duk wanda zai nuna isa ya nuna ƙasaita a nan to yana ja da Allah ne, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa al'azamatu izari wal kibriyau ridai faman naza'ani wahidan minhuma azzabtu, wato girma da nuna girma da nuna isa, wannan kurjan lena ne inji Allah, ce nuna ƙasaita kuma gwadona ne, mayafina ne, wanda duk ya ja da ni a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to zan azabta shi. Saboda haka Ubangiji shi ke da wannan sifa, duk wanda yake zai ja da Allah ya zama almutakabbiru a nan duniya to Ubangiji zai azabta shi. Sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake da sifa ta girman kai daidai da ƙwayar zarra tattare da shi ba zai shiga aljanna ba, ba zai shiga aljanna domin yana ja da Ubangiji ne akan sifa shi ta Ubangiji, shi ne almutakabbiru, shi ake sifantawa da wannan, yace subhanallahi amma shirku, alki ya tabbata ga Allah game da abin da suke shirka da shi, ce huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir, shi ne Allah wanda yake mahalicci albari'u sallallahu alaihi wasallam, kirkirar halitta da babu ita ya kirkire ta, bayan ya kirkire ta kuma ya halitta ta, domin zai iya zaka iya zada abu ka iya suranta shi kai plan ɗinsa amma baka da karfin yin sa. Sautari za ga mutum ya zana gida, gida mai kyau ne ba da sha'awa, amma ko ba da halin da zai iya gina wannan gidan shi kansa, amma ga shi ya zana shi ya plan ɗinsa, to Ubangiji shi yake tsara abu kuma ya zartar da shi, duk abin da ya tsara kuma zai iya zartar da shi. Almusawwiru shi ne kuma wanda yake suranta halitta, yake suranta Ubangiji, yake so Ubangiji yake suranta halitta ta dan adam, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakaba, shi ne Ubangiji wanda ya halicce ka ya daidaita ka cikin kowace irin sura, Ubangiji ya so a haka yayi ka, yadda duk ka ganka haka Ubangiji ya so ya ganka, to shi ne mai yin wannan. Lahul asma'ul husna, yana da sunaye mafiya kyau, ba wai yana da sunaye masu kyau ba, a mafiya kyau a cikin sunaye masu kyau nasa shi ne mafiya kyau, domin al-husna af'alut tafdil ne na al-hasana, al-hasana al-husna, kamar yadda kake cewa al-kabira al-kubra, to haka al-hasana al-husna af'alut tafdil ne na al-hasana, wannan ayoyi da muka karanta. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سنايين سنن كما يلا ده wannan sifa din kamar yadda zaka sifanta shi da al-alim kuma yana da sifar al-ilm al-alim ne kuma al-muttasif bil-ilm anzalahu bi-ilmihi wal malaikatu yashhadun anzalahu bi-ilmihi lakin Allah yashhadu انما انزل ايامنا ما انزل عليك انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون فابو بنجي يصفن تكنسا ده علمي دورك صفه شيء تا اوبنجي kamar yanda yake suna gare shi, kamar yanda zaka ce ubangiji al-ghafur ne, sannan kuma yana da sifa ta gafara, zu magfira ne kuma al-ghafur ne kuma zu magfira ne, gafara ne, sannan ar-rahim ne, sannan kuma yana da sifa ta rahama, ba kamar yadda wasu suke cewa sunayen Ubangiji gundarin sunaye ne, babu sifa, babu sifofi a ƙarƙashin su, wanda irin sunayen mu kenan, sai ka ga wani an ce da shi as-salihu amma kuma salihu ne, a aikace ba salihu din bane, amma gashi a sunansa salihu, sai ka samu wani ce Abdullahi, kai ka ce za ka same shi kuwa ibada, amma ka same shi gawar taccen shaƙi ne, amma ga shi sunan shi Salihu ko kuma Abdullahi. Saboda sunayenmu za ka saka samu sunan wani shuja, wato shuja jarumi, amma kuma ya fi kuwa tsoro, sunan nashi daban shi kuma daban. Kamar yadda wani ya ga ta'abbaqa sharran, wani gawurtaccen dan fashi ne da ya shahara a jahiliya, ana ce da shi ta'abbaqa sharran, ya gamu da shi, shi kuma ana ce da shi abuwan. Yace kai ta'abbaqa sharran, me yasa mutane suke jin tsoronka ne? Kowa aka yi magana sai ya firgita, yace ai sunana ne yasa ake tsorona. Kowa ya ji ta'abbaqa sharran, ta'abbaqa sharran wai ya sa sharri a hamatarsa, kamar da aka sa jaka a hamatarka ka matse, to shi sharri dai a hamatarsa shi, don da yake da sharrin ka tafi da gidanka suke. Ya ce ta'abbaqa sharran, da mun haɗu da mutum ya ce da ni kaiwaye na ce da shi ta'abbaqa sharran, sai kawai gaba ɗaya zuciyar shi ta kwale, shi kenan zuciyarsa da ta sare, da mun fara fafata sai in kare shi don zuciyar ta mutu. Sai ce da Allah ka sayar min da sunan nan, zan baka gado na ka bani sunan ka, kai ka zama Abu Wahab ni kuma zama da Abba Sharran. Sai ce kawo rigar ta ka haka ne, ya karbi rigar sai ce to je ka, kai ne da Abba Sharran ni kuma Abu Wahab, to canjin wannan sunan nan zai amfani, zai amfani ba, saboda shi yana da jarunta, yana da juriya, ba yi da tsoro, shi ko wannan matsoraci ne. Saboda haka kaga suna ba inda zai kai shi, don haka sunaye da muke sawa duk da cewa kowane mutum yana da nasibi wani lokaci daga cikin sunansa, yana da nasibi, shi yasa ake so a sabu sunaye ba su kyau. Saka sa sunanka wani mara kyau ko laƙabinka mara kyau, domin gudun kada abinda laƙabin yake tattare da shi ya same ka, kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, Hazan ko Huzun, Hazan shine damuwa, damuwa lo abinda annabi Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa wannan suna da kakanmu yake da shi yayi mana tasiri a gida, da wuya ne mu rabu da bakin ciki gidan mu, shi yasa ake son sunaye masu kyau. Ka sa sunan dan ka sahal dan abubuwan ka su zo da sauki, ka sa sunan dan ka Fulayh ko Falih dan abubuwan ka su zama akwai nasara a ciki. وهذا الفعل الحسن شكاوى الفعل ينا آية تدع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن وتعجبه الكلمة الحسنة شكاوى الكلمة شكاوى الفعل ينا آية تدع النبي صلى الله عليه وسلم شكاوى الكسنزاء شكاوى سولة كساوى أنك كساوى أبو هوانك كساوى جدنك كساوى شكاوى سولة بمعنى أنه يزمك شكاوى الفعل. To Ubangiji sunayensa sifofinsa ne, duk suna yana tattare da sifa, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan, duk sunayensa kuma suna tattare da sifofinsa shi ma sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya ce lahul asma'ul husna, Ubangiji yana da sunaye mafiya kyau, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa yana tasbihi ga Ubangiji. Wa huwa al-azizul hakim, shi ne gagarma da wanda yake mai hikima, shi ne wanda yake da izza, wato girma da ɗaukaka da buwaya, buwayan nan tasa tattare take haɗa take da hikima, don haka yana da ƙarfi, yana da buwaya, kuma abinda zai yi da buwayan nan tasa ba zai saba wa hikima ba, yana sanya abubuwa a mahallinsa. Kun ga haɗa sunayen nan guda biyu al-azizul hakim, akwai yabo bisa yaban da kowane suna ya ƙunsa. In ka ce al-azizu akwai yabo ga Ubangiji, al-hakimu akwai yabo ga Ubangiji, in ka haɗa su biyu kuma ka zo da wani yabo na uku kuma al-azizu al-hakim, kowane suna a karan kansa yana tattare da yabo ga Allah da kirari ga Ubangiji, sannan kuma in suka haɗu wani yabo din na uku ya ƙaru, domin a nuna maka izzar ta ba za ta sa yi abubuwa cikin hikima ba, ba za ta sa yi zalunci ba, sannan kuma hikima ta tare take da izza, domin kana iya zama mai hikima ne amma ba ka da dama, ba ka da ƙarfi da za ka iya yin abin da kake so ka yi na hikima ɗin. Ga ka mai hikima ne, ka san yadda abubuwa suke, amma sai dai ka zama ɗan kallo, kana gani ana yi ba daidai ba.
mutum nawa ne zai iya rike shugabancin kasar nan, zai iya rike shugabancin jihar nan, amma zai ga ana yi ba daidai ba yadda zai yi kuma. Gashi dai aka zauna da shi ya fi kowa kawo tsari, a yi kaza da an yi kaza da an yi kaza, amma kuma ba ya da izzar da zai iya yin abu domin mulkin ba a hannunsa yake ba. To Ubangiji shi ne alhakimu, hikimarsa kuma haɗe take da izza, saboda haka yana iya yin abin da yake so, kuma al'azizu ne, izzan nan tashi kuma tattare take da hikima, ba zai kauce hanya ba, ba zai zama kamar wanda akhazatul izzatu bil ismi ba, girmansa ya sanya shi ya dinga zalunci, ya dinga keta iyakokin Ubangiji. To sunayen Allah babu wani wanda ya isa ya kirawo Allah da wani suna wanda ba shi ya sifanta kansa da shi ba. Duk wanda ya yi wannan ya yi ilhadi cikin sunayen Allah, duk wanda zai kirawo Allah da wani suna saɓanin sunan da ya kira kansa da shi, to wannan ya yi ilhadi. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka bi abin da ba ka da ilimi a kansa. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يلا لدى الشيء القول على الله بلا علم ففتأ أبوك جنجلا وأن ما ترد إلي بيبا. يلا لدى الشيء هكا كأينهم جنجلا وأن لا ونسولا لبا ناشبا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون. Ubangiji ya ce yana da sunaye mafiya kyau, ku kirawo Ubangiji da sunayensa mafiya kyau, ku bar waɗanda suke fantarewa suke shishigi a cikin sunan Allah, Ubangiji zai sakanka musu abinda kasance suna aikatawa. Don haka abinda muka gani a cikin wasu littattafai na kiran sunan Allah da wasu sunaye wanda ba sunayensa ba, abu ne wanda yana shiga ƙarƙashin ilhadi cikin sunayen Ubangiji. Idan ka duba wani littafi Jawahirur Rasa'il na wani shehi, ku dai kun san littafin Jawahirur Rasa'il na wani shehi a juz'insa na biyu shafi na 71 ya yi wannan ilhadi cikin sunayen Allah, ya sun kira Allah da wasu sunaye marasa ma'ana, marasa kan gado, wanda Allah bai kira kansa da su ba, annabinsa sallallahu alaihi wasallama bai kirawo shi da su ba. Akwai inda yake cewa Allahumma ya alifu, Allahumma ya alifu salli wa sallim ala al-ba'i wa nuqtatihi wa shaklihi. Wannan ya dace, Allahumma salli, Allahumma ya alifu, wai Allah ne alifu, wai ya Ubangiji ya alifu, kayi salati da sallama ala al-ba'i. Waye ba'i din? Wai bazan Allah ne ba, Allah alif ba zan Allah ba. Kaga wannan wasa ne da sunayen Allah da manzonsa. Akwai inda yake cewa wa as'aluka ya alifu ya ha'u ya mimu ya sinu ya kafu ya kafu ya ha'u ya lamu ya ainu ya ya'u ya'u kuma ya ya'u ya sadu an taf'ala bi kaza wa kaza. Kira Allah da irin waɗannan harufa ka ce wa sunayen Allah ne, a ina aka gan su? Akwai inda yake cewa as'aluka ya huwa man huwa huwa wa huwa huwa, wannan yabo ne, huwa din nan fa lamiri ne. Zaka iya kirawo Allah kai ishara zuwa gare shi da zamirin huwa, amma suna yana gabata, ko kuma ayi ikhbari da Allah a ce huwa Allahu kamar yadda muka karanta, ko kuma ya zama an ambace shi a baya ayi dhamiri zuwa gare shi la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, kaga ana nufin Ubangiji kenan, domin dhamirin yana komawa zuwa ga wani abu da aka ambata a baya. Amma a kawo tsurar dhamiri ba zai zama yabo ba, saboda shi wannan dhamirin zaka iya kirawo kowa da shi, zaka iya kirawo wani masoyinka ka ce huwa, wani makiyinka ka ce huwa, musulmi ka ce huwa, John da David ka iya ce masa huwa, ko ba za ka ce masa huwa ba, huwa ba suna bane na Allah, ko mai za ka kira gidan nan ka ce huwa, ka nuna wani gidan giya ma ka ce da shi huwa, ashe kaga huwa ba suna bane, ba yabo bane, dhamiri ne da yake komawa ga wani abin da aka ambata, ko wani abin da ake magana a kansa, ashe a mai da shi sunan Allah akwai ilhadi, a ce ya huwa man huwa huwa huwa, ya huwa man huwa huwa huwa. Al’amash kamar yadda ya zo cikin tafsirin Ibn Abi Hatim wajen fadar tafsirin fadar Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i, yace yulhiduna fi asma'i yudkhiluna fiha ma laysa minha, suna shigar da abinda baya cikin sunayen Allah, abinda ba sa cikin sunayen Allah suna shigar da shi, shine ilhadin da Ubangiji yake yi. Haka wannan tabi'i ya fassara aya. Qatada ibn Da'abah as-Sadusi shi ma ta yakdhibuna fi asma'i, suna fadar sunayen Allah na ƙarya, suna jingina wa Allah, shine ma'anar wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i. Ubangiji ya faɗi sunayensa daban-daban ga sunan birjit a cikin Alƙur'ani, kamar yadda ya faɗi sunayensa da sunansa daban-daban a cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan sune Allah yake fad'uhu biha, ku kirawo Ubangiji da wannan sunayen. Amma idan ka kirawo shi da wani sunan, to kai ilhadi. Shi yasa Al-Baghawi a cikin tafsirinsa, tafsir Al-Baghawi, yake cewa al-ilhadu fi asma'ihi ta'ala tasmiyatuhu bima lam yattasimu bihi ولم ينطق به كتاب ولا سنة. الإلحاد في أسماء الله ششجي كفت لي وأتك سنة يعني الله شنك كراه الله دا سنة دا بي كراه كانت دا شبا القرآن بي أمبتشيش دا سبا منذو صلى الله عليه وسلم بي كراه دا وانا سنة با البغوي أتك تفسير سيشي وانا شيني أكي نفي دا إلحاد دا أبيجي يعني. Sannan mu sani sunayen Allah ghayru mahsuratin bi adad, ba su da wani adadi kididdigagge da muka sani, ba wanda ya san iya adadin sunayen Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indak. Ashe kaga a cikin sunayen Allah kai sunayen da ya kira kansa da shi, ya sanar da wasu daga cikin bayinsa da su, ya saukar da wasu a cikin littattafansa, ko ya sanar da wani daga cikin bawansa, cikin bayinsa, cikin annabawansa wani suna nashi, a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda, ko kuma kake banta da sanin wannan suna a cikin ilimi na gaibi wanda ke tare da kai. Don haka akwai abinda Ubangiji shi kadai yake banta da sanin sa na sunansa da sifofinsa. Hadisin da yazo sahihi wanda annabi yake cewa inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, Allah yana da sunaye, yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan ba yana nuna adadin sunayen Allah 99 ba, a'a, annabi yana maganar wasu sunaye 99 da Ubangiji ya sanya su ga wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna. Kamar yadda zaka ce ina da naira 1,000 zan yi kyauta da ita, ba yana nufin cewa 1,000 gare ka kawai cikin tattaka ba, amma dai ka tana 1,000 domin kai kyauta. Wannan shine abinda maganar ka take nuna wa, ina da 1,000 domin in yi kyauta da ita, ina da tufafi 100 da zan raba wa mutane, ba yana nufin cewa baka da tufafawa ba sai 100 din wannan, a'a, ka tana da wasu 100 wanda zaka rubutawa zaka raba wa mutane. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa akwai wasu sunaye 99 wanda min sha'niha man ahsaha dakhala aljanna, amma da Ubangiji, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kididdige mana sunayen Ubangiji cikin sunaye 99, da sai ya ce da mu inna asma allahi 99 asma, da jumlar haka za ta kasance ga wanda ya san zubi na larabci, za ta zama inna lillahi 99 asma. Saboda haka wannan hadisi bai zo da kididdige sunayen ba, amma ruwayar Tirmidhi ta zo da kididdige sunaye wanda malaman hadisi suka raunana ta. Saboda haka wannan sunaye da ake rabawa, ake sayarwa, sunaye 99 da ake cewa sune sunayen Allah, a cikin su akwai sunayen Allah, akwai wanda ba sunayen Allah din ba, akwai abinda ba sunayen Allah bane domin ba zo a littafi da hadisi ba, sai a cikin wannan hadisi mai rauni, kuma ba a tabbatarwa da Allah wani suna ko wata sifa da hadisi mai rauni, sai dai ayar Al-Qur'ani ko hadisin da yake ingantacce. Domin sanin kowa ne, hatta a sha'ira ma su sun tafi da zulfi, har cewa ma a sunnan ma sai wata take mutawatira, to amma mu ba mu faɗi haka ba. Sunna in ta inganta za ta tabbatar wa da Allah maɗaukakin sarki suna ko sifa, amma abinda duk bai inganta ba, ba za a tabbatar wa da Allah wannan abun ba a matsayin suna ko a matsayin sifa ta Ubangiji. Don haka waɗanda suke sayan wannan, ko su rataye a gida, ko su rataye a mota, ko a kanti, ko su riƙa addu'a da waɗannan sunaye, su sani cewa a ciki akwai waɗanda ba sunayen Allah ba. Sunayen da ta samu a cikin Alƙur'ani da sunnar Annabi sahihiya su ne sunayen Allah. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yayi kokarin ididdige waɗannan sunaye 99 daga cikin Al-Qur'ani da sunnar Annabi sahihiya, kamar yadda cikin littafin sa Al-Qawa'id al-Muslah wanda ya duba wannan littafin zai gani akwai Abdul Qadir Alawi al-Thaqaf shi ma yana da wannan littafi akan Asma'ullahi al-Husna, shi ma yayi kokarin ididdige wannan sunaye daga cikin Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Za a kira wasallah sannan kuma mu karkare da wani bayani wanda yake da muhimmanci a wannan majalisi namu ne. Akwai wani bayani da wani malami shahararre sananne kuma masani yayi kwanan nan ko in ce cikin Ramadan, wanda a wasu ƙasashe aka yi masa ca kamar za a cinye shi ɗanye saboda maganar da ya faɗa. Magana ce da mu a wajenmu ba baƙuwa ba ce mun sha faɗarta, kuma muna kan faɗarta, kuma dukkan wasu malamai fitattu na sunna suna kanta. Sai dai shi kamarsa da irin matsayin da yake da shi da shahararsa shi ne wanda ya makara wajen faɗarta, duk da cewa idan har ka fahimci abinda kake yi ba daidai ba, ka dawo daidai to baka makara ba. Matukar dai ruhinka ranka bai zo gargara ba to baka makara ba, don haka ba za mu ce ya makara ba. In ma a mizanin ɗan adam ya makara, to a mizanin Ubangiji bai makara ba. Kuma mu aqidar mu ta ahlus sunna duk sanda wani yayi daidai to mu ce da shi yayi daidai, kamar yadda in yayi ba daidai ba mu ce da shi bai yi daidai ba. Saboda haka wannan yana daga cikin insaf, an taqula liman ahsana ahsanta wa liman asaa ata'ta, saboda yake yi da kyau ka ce ka kyautata, ka yi da kyau, wanda kuma ya muna ka ce ya muna. Wannan malami ba wani bane shine Dr. Yusuf Al-Qardawi, da dama daga cikin musamman ɗaliban ilimi mun san shi, muna jin sunansa a ta yan boko ba sun san sa, domin yana yawan fitowa a cikin channel na Larabawa, musamman dai channel na Aljazeera, kuma fitacce ne shi da yake shugabantar kungiyarsa da ya kafa, kungiyar malaman duniya gaba daya, haka ya kira wata kungiyar malaman duniya, ba mu san su waye wakilan mu ba a Najeriya, to shi ne shugabanta. Ya dade ana jan shi zuwa ga aqidar nan da take cewa musulmi su hada kai su manta sabanin da ke tsakanin su, don haka dukkan abin da aka san zai kawo sabani a daina fadarsa, ko da kuwa gaskiya ce abin da aka san cewa inkarinsa zai kawo rarrabuwa, to a daina inkarinsa. Ya dade ana jan su zuwa ga wannan ra'ayi na taqari hada kai musamman tsakanin sunna da shi, wanda shi yafi komai muni. Ya ji ba ana jan shi akan wannan, wannan kungiyar ma da ya kafa na'ibinsa mataimakinsa ɗan shi'a ne, shi ne Ali Taskiri, wani mashahurin malamin shi'a Aliyu Taskiri shi ne mataimakin shi Qardawi a cikin wannan kungiyar da suka kafa, wai dan ya nuna wato shi akwai balance cikin al'amarinsa. To a cikin Ramadan, 9 ga watan Ramadan a wannan shekara, wata jarida da ake kiranta Al-Misri Al-Yawm, jarida ce a ƙasar Masar, ta yi hira da shi wannan malamin a inda ya taɓo batun shi'a, to a nan ne ya dawo kan turba ya yi maganar da yanzu ake ta zage shi a duniyar shi'a da duniyar ƴan haɗa kai, ko da ko ba a kan gaskiya ba. Maganar da yake yi ya fara ta da cewa su dai shi'a musulmi ne amma 'yan bid'a, yace kuma haɗarinsu ya tattara ne wajen ƙoƙarin su tusa wannan aƙida ta su cikin al'umma ta sunna, yace anan haɗarinsu yake, yace kuma suna da damar su yi wannan ɗin domin suna da dukiya biliyoyi, suna da kuma mutanen da suka yi musu training wajen kinsa da yaɗa aƙidar shi'a a cikin garuruwa na sunna, ƙasashe na sunna. Ya ce musamman ma a yanzu al'umma ta sunna ba su da wata kariya da muka ba su ta ilimi wacce za ta hana su su rungumi shi'anci. Ya ce mu malamai ba mu ba wa sunna kariya ba wajen kada ta faɗa cikin wannan mummunar aƙida ko wannan mazhaba ta shi'a. Ya ci gaba da cewa saboda ko da wani lokaci nuna wa mutane muke yi akan cewa a guji fitina a haɗa kan musulmi. Ya ce don haka muka bar malaman sunna da al'ummar sunna ba tare da wata kariya ba, ba tare da rigakafi ba. Ya ce to abin mamaki a yanzu a ƙasar Masar an samu 'yan Masar, haifaffun Masar wanda suke yin shi'a. Ya ce shekaru da dama a baya sun wuce shi'a ba yadda ba su yi ba, su samu ɗan Masar guda ɗaya ya karɓi shi'anci ba su samu ba. Ya ce kuma tun lokacin Salahuddin Ayyubi suke ta wannan fasikata har zuwa shekara 20 baya ba su samu ɗan Masar guda ɗaya ya karɓi shi'a. Ya ce amma a yanzu gashi sun samu gindin zama a Masar, su ne a jaridu, su ne a kafofin watsa labarai, su ne a talabijin, su ne suke fito da shi'a su ƙarara ba tare da masu rajin tsoro ba. Ya ce shi'a suna aiki da wannan aƙida tasu ta taqiyya. Ka ɓoye abin da yake zuciyarka, ka bayyana abin da yake akasin haka, abin da musulunci yake kira da munafici. Ya ce suna da wannan shi'a, yaya suna da wannan? Ya ce suna bayyana abin da ba shi ne a zuciyarsu ba. Ya ce to wannan shi ne abin da ya kamata mu guda. Ya kamata, ya ce malamai a ko'ina su tsaya su ga cewa sun ba wa mutanensu rigakafi na kada su fada cikin shi'a, kada su fada cikin aƙidar shi'a. Ya ce kuma yana kiran malaman musulmi gaba ɗaya wanda suke tsaya kafaɗa da kafaɗa wajen su ga sun cinkari wannan haɗari, sun yi yaƙi da shi. Ya ce yanzu ga shi abin da yake faruwa a ƙasashen Larabawa, Masar, Sudan, Morocco, Algeria. Ya ce banda ba su har da ma wasu ƙasashen da ba na Larabawa kamar Malaysia, kamar Indonesia, ya ce kamar Najeriya. Ya ce irin abin da yake faruwa na yaɗuwar shi'a a ciki, cikin dole ne malamai mu tsaya kafaɗa da kafaɗa wajen mu ga mun tunkari wannan haɗari ɗin, musamman ma idan muka fahimci cewa shi'a ɗin suna amfani da taqiyya. Wannan ita ce maganar da Yusuf al-Qaradawi ya yi a 9 ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1429 a cikin jaridar nan da ake kira Al-Misriyyul Yawm, wanda ta sa kafofin watsa labaran Iran suka rika zagin sa, suka rika kaya masa bakar magana. Ko yaushe ka buɗe wata kafa ta Iran idan maganar ta taso za ta ji baka dangane da Yusuf al-Qaradawi, wanda da shi ne amini a wajensu, shi ne amintacce, shi ne masoyinsu na ƙudda ƙudda. Amma saboda yau ya ƙare gaskiya, ya faɗe ta, ya zama maki, saboda haka cika gaba da zagin sa. Kai hatta ma almajiransa wanda ya yi wa tarbiya irin ta da na cewa a haɗu a dunƙule a zama ɗaya a manta bambance-bambance, sai da suka fito suka riƙa zagin sa. Kamar shi sakataren ƙungiyarsa ma Muhammad Salim al-Awwa, wani jahili wanda yake fitowa da sunan ilimi da sunan shi ma malami ne, jahili ne kuma katafaren jahili bai kakkwarai ba, sai su rusa banza shi ma sai da ya fito yin zagi ƙarrawi ɗin, ya faɗa masa baka ya ce su ƙarrawi ya saki layi, bai san cewa da ne ƙarrawin ya saki layi, yanzu yake ƙoƙarin dawowa kan layi. To mu duk inda muke ahalin sunna muna jinjina ma wannan jarumta da ƙarrawi ya yi, duk irin abin da yanzu yake faruwa a jaridu, hatta a cikin jaridun Masar ɗin akwai wanda suka dinga zagin sa, ya zai faɗi wannan magana, ya gashi ga kafircin duniya, ya tunkaro Iran, ya kaza kaza, yanzu ya zo ce zai kawo rarrabuwar kai tsakanin musulmi. Mun ji kafircin duniya ya tunkaro Iran kamar da ya tunkaro sunna, kusan ma yana cikin yakar sunna din, har ma yana amfani da shi a din wajen yakar sunna kasashe daban-daban, a Pakistan, a Iraki da sauran kasashe ana amfani da shi a din. Shi kafircin duniya din shi yake amfani da shi a danya da musulunci din, kamar da yake dukan musulunci a Iraki da bulaliyar shi'a da bindigar shi'a. Saboda haka babu wani lokaci da aka taɓa yi shi'a da sunna suka zama abu ɗaya suka tunkari kafirci, babu. Inda duk kafirci ya ɗago zai daki sunna, to shi'a tana mara masa baya. don haka abin da yake faruwa na barazanar Amerika da take wa Iran wannan ba shi zai sa mu saki wannan aqida ta mu ta alwala wal bara ba za mu saki wannan mu ce ai Iran muna tare da shi wannan ya sa wasu ma su bazama har su tsamu kansu tsundum cikin aqidar Shi'a kamar da ya faru a kasar nan shekarun da aka fara brotherhood a kasar nan muslim brothers ai ba a tabbar abu Shi'a ba amma kuma ana daga hoton Khomeini ana cewa sai Khomeini yana yakar Amerika sai ga shi bayan ɗan shekaru sai ga wasu yi dubu-dubu a cikin wannan kwatami na aqidar Shi'a wanda da waye za ka ba su da shi ce a mu aqidar su daban mu muna goyon bayan siyasar su to daga nan da ake fadawa ci don haka Qarazawi muna tare da shi a wannan kira da yi kuma muna fatan wasu gurare wanda kafarsa ta zame Allah madaukakin sarki zai dawo da shi kan layi kuma duk sanda mutum yayi daidai kace da shi yayi daidai wanda yana daga cikin insafi yana daga cikin adalci da aka buƙaci musulmi ya kasance yana da shi koda kuwa da baƙiyarsa ne kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa haka ubangiji yace kada gabar ku da mutane ko gabar da wasu suke muku su hana ku yi adalci haka duk sanda wani mutum ya faɗi gaskiya za mu jinjina masa don haka har zuwa yanzu shi Qarazawi yana kan wannan batun nasa na cewa ba zai taɓa yiwuwa ba Shi'a da Sunna su zama ɗaya domin har zuwa yau duk shekarun da suka yi suna yi wa Shi'a aiki ne su ba su sani ba Shi'a suke wa aiki domin ita ce take ta yaduwa a cikin mujtama na Sunna amma har zuwa yau da nake wannan magana babu masallacin Sunna guda ɗaya a Tehran babban birnin Iran Ahlus Sunna bai isa ya buɗe masallaci ba idan har sun ce gudun musulmi ne a haɗa kai su bar Ahlus Sunna su yi masallacinsu a Tehran ma amma kuma za su je dukkan wata ƙasa ta Laraba suke za su buɗe masallacinsu a nan kaga su ake yi wa hidima suna sallar addinin su suna sallar muguwar aqida su ta zagin sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu ne shi Qarazawi ya faɗa ku amma Ahlus Sunna mu da man a faɗa ki miki mun dade ko muna faɗar haka Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya waɗanda suke da irin wannan mummunan aqida ta Qarazawi a nan ƙasar tamu har su ma suke ganin cewa za a tafi tare da Shi'a to su ma su farka domin ga jagoran tafiyar shi ma ya farka su farka su dawo kan layi su bayyana cewa Shi'a babu yadda za a haɗu da ita in kuma ka haɗu da ita to tafiya in tayi tafiya kai ma za ka zama Shi'a din domin a jin kunnan ku kun ji wasu daga cikin waɗanda da ake cewa ba Shi'a bane suna zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a azumin nan an sanar da ni cewa wani yayi zagi waɗanda suka rungumi Shi'a din suka ce duk ɗaya muke duk musulmi ne ya kukkushe sayyidina Umar ya ce akwai abubuwan da za a faɗa za ku yi mamaki wanda sayyidina Umar yayi marasa daɗin ji sayyidina Umar ni ba zan faɗa abin da yake faɗa ba to kaga me da can ba zai faɗa haka ba amma saboda an rungumi Shi'a shikenan a hankali idan mutum bai faɗa ku ba idan sa ya bude ya fahimci hadarin da yake tunkara to zai faɗa cikin irin wannan kazanta din abu da nake so in faɗa kada in manta yana daga cikin muguwar kuma aqidar Shi'a lallabawa da suke yi suna hira da wasu wanda ba Shi'a ba su buga a jaridu wannan yana da hadari kwarai da gaske wasu waɗanda ba su yi taka tsantsan ba sun je sun yi hira da jarida ta Shi'a ƙarshe jaridar nan ta fito da muyagun maganganu wanda ta ce su suka yi mun san kamar yadda muke faɗa Ibn Taymiyyah yana faɗan cewa a cikin dawa'is na ɗan bid'a babu masu ƙarya kamar Shi'a akzabu an-nas fil maqulat wa akzabu wa ajhalu an-nas fil maqulat duk abin da ruwaya sa za a yi dauko shi za a yi daga wani guri tun kowa ƙarya idan za su yi wa manzon Allah da sahabban manzon Allah ƙarya kai awa ba za su yi maka ƙarya ba don haka mutanen da suke ba Shi'a ba amma su yarda su je su zauna gaban Shi'a har su hira da su to su shiga sai ta yi a kwanan nan cikin azumin nan akwai jaridar su ta buga hira da Dr. Ibrahim Jalo Muhammad abokinmu ne tare muka yi karatu tare muka taso da cikin da'awa tare muka yi karatu kuma yanzu a hakan da ake ciki shugaban Izala ne a jihar Taraba a Jalingo shine shugaban malamai kuma shine mataimakin shugaban malamai shi a Izala na kasa suka yi masa shugo ba zini suka je suka yi hira da shi sai ga shi sun buga a cikin jaridar su Shi'a da Sunna duk musulmi ne inji Dr. Ibrahim Jalo duk ba nan aka tsaya ba a ciki sai ake cewa wai ana tambayar sa game da haɗin kan musulmi wai yana cewa ai duk sabanin da muke da shi akan reshe ne sabani ne na reshe ba sabani bane na tushe na asali yace ku wai wai yace ku shi'a ba ku yadda da Bukhari da Muslim ba, mu kuma sunna ba mu yadda da Al-Kafi ba, amma dukkan mu mun yadda da Al-Qur'ani, to dan me ba za mu haɗa kansa mu zo mu samu maslaha ba? Kana san akwai wani wanda ya sha nonon sunna ya kwankwaɗi madarar sunna zai faɗi wannan magana? Ko mun rashin ilimin ba zai faɗi wannan magana ba, balle tanawal da yaje jami'ar Islamiyya yayi digirin sa na farko a shari'a, yayi na biyu a shari'a, yayi na uku da a shari'a, kafin ya tafi shahararren dan izala ne. Kasa aka ce izala a da ai mai jajin kenan. To kuma a zo a ce yace ai duk ba sabani reshe reshe wai a haɗa akan Al-Qur'ani an koma ta dina kenan. A aje Bukhari da Muslim ba haɗa, kaga kamar kiran ake a lokacin da na buga masa waya ce Allah ya isa ba sai mun adalci ba. Na ce kaga ba abin da ya aka yi sai Allah ya isa, ai ne zuwa suka ce za su hira da ni akan siyasa. Bai sani ba sai suka dinga masa shigo-shigo ba da shi sai ya shiga tsundum yana magana akan su. Ya ce wallahi duk kukushe su na yi. Na ce to kaga kukushe wannan yadda aka yi mata kwalliya aka gyara mata gyaran fuska, wannan kuma aƙida ce ta shi'a, su a gurinsu lada ma za su samu. Shi wannan da ya wannan abu wanda ya aika lada zai samu. Haka ashe haɗari ne, kana da awar sunna ko ba ka ma da awar sunna amma baka yadda da shi'a ba, a ganka kana cikin su har ma kana hira da su har kana shiga cikin program nasu har ka fito. Wani ɗan ta'adda kwanaki ya fito a wani program na shi'a, wai shi ahlus sunna ne, ɗan ta'adda ne ba ahlus sunna ba ne, ba yadda zan ahlus sunna zai zauna ana tattaunawa akan cewa a haɗu a zama ɗaya a dunƙule a zama ɗaya, ba zai taɓa yiwuwa ba. Ƙarya yake ya mun sani. Mun sani dan inda ya fito ba a san shi sunna bai, ba a san shi sunna yake yi. Saboda haka kaga wannan aya ce shi ya dau darasi, kuma mun faɗi wannan magana a cikin taro saboda jarida za ta yawo wani zai gani zai ce ah wannan Dr. Jalal din ya kuma naga haka, dan wasu fara tabba ya kuma suka ga haka, su sun ji an ce abokin marigayi Sheikh Ja'far ne kware da gaske, abokin sa ne na kudda kut, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka san abubuwa da dama dangane da Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda da yawa mutane masu sani. To ala izala ake tare, sai ce kuma gashi na ganshi a jaridar Shi'a, ko tallar kantin ka aka sa a jaridar Shi'a an cuce ka, ballanta da a ce an yi hira da kai. Saboda haka waɗanda suke yin wani abu da sunan kyakkyawan niyya su guji haka. Akwai wani malami a nan Kano shi ma da suka yi masa irin wannan, shi ma suka je suka hira da shi suka buga, ya ce Shi'a su ne sunna, sunna su ne Shi'a, haka ma suka rubuta a ce ahlus sunna su ne Shi'a, Shi'a su ne sunna. Da aka tare shi ana buga masa sai hankalinsa ya tashi, wai ya za a yi masa haka, ya za a yi mutum ya taho da gaisuwa ya faɗi ya kukuje ya daddauje ya fasa baki, maimakon a zo a kawo masa ɗauki sai a zo ana cewa kai ne kai ba kai haka ba, kai ne ka biyo ta nan, kai ne kai amma ya akai ya akai, zaka hawo irin wannan besa ba birki, besa ba kyakkyawar taya, ka bi titi mara kyau ka kuma su kwano besa haka, a dole ne a yi maka magana cewa baka zo wa kanka zaman lafiya, dole a yi maka faɗa kafin a kai ka asibiti a sa maka bandeji. To shi ma irin kwatamin da ya faɗa ke nan. Saboda haka duk wanda yana daga cikin shugo-shugo ba zurfi da shi a take yi, kuma mu ba za mu fasa faɗa ba. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa sallam.